Daga nan birnin Washington DC na gundumar Columbia, sashen Hausar muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai na jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sauran sun hada da gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol da Niya a birnin Kwani. Sannan masu sauraron mu a Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Ibrahim Kalamu Sigarba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe ke gabatar muku wannan shirin da asubahin ranar Lahadi 17 ga watan Fabrairu shekara ta 2019. Da fatan wato ba sauraron mu sun wayi gari lafiya. Ga fakanin labaran.
Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya yi kakkausar suka ga ƙasashen Turai ƙawayen Amurka kan matsayinsu game da Iran da Venezuela. An killace gauran dakarun ISIS a wata 'yar ƙaramar unguwa da ke ƙauyen Baka Huz na gabashin Siriya. Rundunar sojojin Masar ta ce an fafata jiya Asabar tsakanin wasu da ake kyauta da zaton masu ikirarin jihadi ne da sojojin gwamnati.
To kada labaran kenan. To kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi, yau ma za a ji mu dauke da shirin zabe ko nadi da kuma rahoto na musamman. Amma da farko mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence jiya Asabar ya yi kakkausar suka ga ƙasashen Turai ƙawayen Amurka kan matsayinsu game da Iran da Venezuela a wani jawabi da ya yi a wani babban taro da aka yi a Munich, ƙasar Jamus, game da batutuwan tsaro. Lokaci ya yi da ya kamata ƙawayen Amurka na Turai su daina yin zagon ƙasa ma takunkumin da Amurka ta kakaba ma wannan gwamnati mai yawan kisa da kuma jirkita tsari. Lokaci ya yi da ya kamata ƙawayenmu na Turai su janye daga yarjejeniyar nukiliyar Iran, abinda Pence ya gaya ma wakilan a taron kenan. Ya kuma yi kira ga ƙawayen Amurka da su amince da madugun 'yan adawa Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasar Venezuela na halas. Tuni ƙasashen Turai sama da 20 suka yi hakan, to amma ƙungiyar tarayyar Turai bata yi da amincewa da Guaido a matsayin shugaba. Da dama na ganin Nicolas Maduro, wanda ake takaddama kan halascin shugabancinsa, da magudi ya ci zaben bara, yayin da ƙasar ke fama da fatara da tsadar kaya. Har ila yau dai masu ra'ayin zamanin baya na iya ɗaukar kwakkwaran mataki na goyon bayan 'yanci a zamanin yanzu. Yau muna kira ga ƙungiyar tarayyar Turai da ta shiga sahun gaba wajen goyon bayan 'yanci da kuma amincewa da Juan Guaido a matsayin shugaba ɗaya tilo na ƙasar Venezuela, a cewar Pence. Pence ya yi ta bayyana China a matsayin wata barazana ga Amurka da ƙawayenta. An killace gauran dakarun ISIS a wata 'yar ƙaramar unguwa da ke ƙauyen Baka Huz na gabashin Siriya, inda ake gab da murƙushe su, bisa ga bayanin kwamandan dakarun SDF masu samun goyon bayan Amurka. Bayanin na jiya Asabar ya biyo bayan faɗan da aka shafa kwanaki ana gwabzawa cikin matuƙar wahala kuma sannu a hankali a yayin da dakarun ISIS suka ja daga a ɗan yankin ƙasar da ke daɗa raguwa, don haka suke ta gwada shiga yarjejeniyar zaman lafiya, yiwuwar miƙa wuya wanda har yanzu bai yiwu ba. A wani taron manema labarai a bayan garin Baka Huz, kwamandan na SDF jiya Furat ya ce, nan gaba kaɗan za mu bayar da labari mai kyau ga duniya kan shuɗewar daular ISIS ta fuskar soji. Furat ya ce daular da ISIS ta yi ikirarin kafawa, wadda a da ta haɗa da yankuna mai yawa a Siriya da Iraki, yanzu ta ragu zuwa wani ɗan yanki da bai ma wuce mita 600 murabba'i ba, kuma yanzu mayakan na ISIS na shan wuta daga kowane sashi. Rundunar sojojin Masar ta ce an fafata jiya Asabar tsakanin wasu da ake kyauta da tan masu ikirarin jihadi ne da sojojin gwamnati a wani wurin duba ababen hawa da ke yankin ruwan Sinai. Wani mai magana da yawun sojan kasar ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na AFP a wani rubutaccen bayani cewa an hallaka mayaka bakwai a wani hari da aka kai a Sinai mai fama da tashin hankali, yayin da sojoji 15 ake tunanin ko dai sun mutu ko sun ji rauni. Tamir El-Rifai, mai magana da yawun sojojin, ya faɗa a cikin sanarwar cewa jami'in soji ɗaya da kuma wasu sojoji 14 sun mutu ko sun ji raunuka. Ya kasa bayyana adadin waɗanda suka mutu. El-Rifai ya ce jami'an tsaro za su bi bayan duk inda 'yan ta'adda suke domin su kawar da su. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert jiya Asabar ta janye sunanta daga jerin waɗanda za a zaɓi sabon jakadan Amurka na Majalisar Ɗinkin Duniya daga cikinsu. A cikin watan Disamba, shugaba Donald Trump ya sanar cewa ya zaɓi Nauert don ta cike gurbin Nikki Haley, wadda ta sauka daga matsayinta a ƙarshen shekarar 2018. A cikin sanarwa, Nauert ta ce, "Na gode wa shugaba Trump da sakatare Mike Pompeo kan yarda da ni don na zama jakadiyar Amurka a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya." Duk da haka, watanni biyu da suka wuce sun zama da matukar wahala gare ni da iyalina, saboda haka janye sunana shi ya fi a alaga iyalina. Fadar Vatican ta faɗa jiya Asabar cewa Papa Roma Francis ya tsige wani tsohon babban limamin Katolika a Amurka mai suna Theodore McCarrick da ya yi abin kunya. A cikin watan Yulin bara, Francis ya amince da murabus ɗin McCarrick da ya yi daga makarantar horar da malaman Katolika, biyo bayan zargin cewa ya aikata laifin lalata da yara ƙanana da kuma manya a shekaru da dama a lokacin yana koyarwa. Fadar Vatican ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar a cikin watan Janairun wannan shekara cewa ta samu McCarrick da aikata laifi, yayin da aka masa tambaya a wani mataki mafi tsarki da 'yan ɗariƙar Katolika ke faɗar laifukan da suka yi wa Ubangiji, inda aka tabbatar da laifinsa na yin lalata da yara ƙanana da manya da kuma amfani da matsayinsa ta yadda bai dace ba. Doka ta 6 ta ce karka aikata zina, kuma wannan dokar na ɗaya daga cikin dokoki 10 na littafi mai tsarki ko Bible da Allah ya saukar, kuma wannan wani muhimmin umarni ne a addinin Yahudawa da na Krista.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Nasiru Adamu Ifikaya da shirin zabi ko nadi.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi, shirin da kan kawo muku labaru kan zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu El-Hikaya zan gabatar. Kowace rana ce za a sanar da sakamakon zaben shugaban kasa, duk da Obi ta janye daga takarar, ita zan kada wa ƙuri'a, in ji yar faɗi tashi Aisha Yusufu. Yayin da Buba Galadima ke cewa PDP za ta lashe jihohi da dama, matashi daga jihar ta Yobe Abubakar Fika ya ce APC suke marawa baya don PDP ba ta taɓa lashe zabe a Yobe ba. Muna so a kama tsohon shugaban Ted Pant don yana yi wa gwamnati zagon kasa kan abin da ya sa talakawa zaben gwamnatin tun farko, in ji kungiyar kamfen ɗin Buhari. Waɗannan da wani rahoto da Hassan Maina kai na shirya mana kan dambarwar siyasa za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Da Alhadin nan za a fara samun sakamakon zaɓe ba don ɗagewa da aka yi zuwa Asabar mai zuwa ba. Kafin mu kawo hasashen ranar da ake sa ran samun sakamakon zaɓe matukar aka yi zaben, ga nanatawar bayanin shugaban hukumar zaben Farfesa Mahmud Yakubu kan dalilan ɗage zaben.
Wato wasu ƴan matsalolin ne suka taso dangane da shirye-shiryen zabe, musamman jigila na kayan zabe ta hanyar da za mu bude rumfunan zabe a ƙasa bai daya karfe 8 na safe ranar Asabar 16 ga wata. Asabar wannan dalilin hukumar zabe ta yi taro ta dage wannan zabe zuwa Asabar mai zuwa 23 ga watan Fabrairu. Zabe na biyu wanda a da muka shirin za a yi 22 ga watan March yanzu an daga shi zuwa ranar 9 ga watan March.
Yanzu kuma ga hasashen ranar da za a samu sakamakon zabe in an yi zabe a makon gobe daga kakakin hukumar Aliyu Bello.
Najeriya dai babbar kasa ce, kowa ya san haka, kuma ana bayyana sakamako ne bayan an kammala samun shi daga jihohin da ya kamata ya fito. Dan haka ba ka riga malama salati ka ce za a kammala zaben nan ranar Talata ko Litinin ko Laraba da sauransu.
Ai wancan ma na 2015 abin da ya faru, kowace jiha ta kawo sakamako ana fada, mutane suna lissafi. Wasu kafin ma a kai ga sanar da sakamakon har sun fito kan tituna suna ta murna cewa gwaninsu ne ya lashe zabe.
Suna iya duba abin da suke samun labarai, amma duk waɗannan abubuwan da ake yi irga malam masallaci ne. Ana so a jira har sai an ji daga bakin kuma zabe domin kar a wayi gari a yi murna ta zo ta koma ciki kuma a ɗauka cewa kuma zabe ta yi gaman kanta ta yi abin da ba daidai ba.
Zabe dai kamar gasa ce da akan samu wanda ya lashe da wanda ya sha kai. Ita kuma kungiyar kamfen ɗin shugaba Buhari ta buƙaci hukumar EFCC da ICPC su damƙe tsohon shugaban hukumar asusun tallafawa manyan makarantu TETPAN Dr. Baffa Bichi. Jami'in labarun kungiyar Gidado Ibrahim ya ce gwamnatin ta sauke Baffa ne don tabbatar wa masu zaɓe za ta ci gaba da yaƙi da cin hanci.
Muna ganin bai kamata mutum ya hau irin wannan muƙami ba, ya zo bayan an sauke shi ya ci gaba da soki buruzu, ya ci gaba da fade-fade da maganganun da basu dace ba da basu akan ka'ida. Da wannan ya nuna mana cewa ya kamata mu yi kira ga jami'an farin kaya na SSS na Legasir na ƙasa da ita hukumar fada da ta yi wa tattalin arzikin zagon ƙasa da su kamo shi su yi bincike. Maybe a nan ne zai zo ya yi magana na gaskiya. Akwai barnace-barnace da yawa wanda lokacin shi malamai da suke waje wanda ya kamata su je su ƙaro ilimi haka aka bar su kara zube, ya hana wasu wanda za su tafi su je ɗalibanmu haka abubuwa da yawa. Kuma wannan kuɗin an cire su, kuma an ba da waɗannan kuɗaɗen, me aka yi da su, me ya yi da su har aka kore shi? Ba wanda zai ce ga abin da Dr. Baffa ya yi da waɗannan kuɗaɗe. Don haka muke gani ya kamata a yi bincike yadda wannan gwamnati tana yaƙi da cin hanci da rashawa, kuma ba mata ce bane don tana yi, ita ne kadai ta daure gwamna dan jam'iyyanta. Don haka wajibi ne mai wannan kira a gaggauta capko Dr. Baffa ya zo ya yi jawabi, ya ga bayan sun yi bincike kuma su kai shi kotu don kowa ya ga abin da yi, maimakon wannan maganganu da yake yi a game da ministan ilimi da sauransu.
Me za ku ce kuma abin da ya ba mutane mamaki shine bayan cire shi Dr. Baffa nan sai aka ɗauko tsohon shugaban wajen Farfesa Bogoro aka dawo da shi kan mukaminsa. Sai mutane suke tambayar, to mutumin da aka cire saboda ba a gamsu da shi ba, me yasa aka sake dawo da shi kuma?
To wannan shi a Professor Suleiman Bogoro, takardun da aka gama bincikensa duk mun gani ba hukumar da bata bincike shi ba, kuma ta rubuta masa clearance. Duk hukumomin da ka sani sun yi rubutu a kansa cewa shi ba a zalibi ba da bai ci kudin kasar nan ba.
Dr. Baffa dai bayan sauka daga wannan mukami ya zargi ministan ilimi Adamu da cewa ya nemi ya zamba cikin aminci ne, inda shi ko yaki da hakan ya sa ya zuga aka kore shi daga aiki. Yanzu kuma ga zantawa da ne da ƴar gwagwarmaya Aisha Yusufu a lokacin taron mata da muryar Amurka ta shirya Abuja ƙarƙashin jagorancin Grace Alheri Abdu. Ta ce ita yadda takarar da ta janye wato Obi Ezekwesili za ta kaɗawa ƙuri'a. Tana mai cewa ba ta gaba ni ba tsakanin manyan 'yan takara da hakan ya sa ta yi takarar zaben 2015.
Yawancin mutanen yau da zake zagi mu ina suke, azumi 30 ne akan shugabanci shugaban Muhammadu Buhari. To a yau ɗin kuma shugabancin shi ya zo ba abin kirkin da ake yi, sai da talaka suna ta cikin wahala, ana ta kashe-kashe. Zamfara yau an maida zamfara kaman kawai banda, an maida ita kaman makabarta. Kullum abin ne 30, abin ne 80, abin ne kaza, haka ake ta fama yi. Kuma shi shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi kaman kunnen shegu kaman bai san ma abin da ake ba, kawai dai siyasa ce take gaban shi. To lokacin yadda na tsaya a lokacin Goodluck Ebele Jonathan da ake kashe-kashe a su Borno da su Adama da sauransu, na tsaya to haka din a yau din nan kuma nake tsaye, kuma gobe duk wanda ya zo, duk wanda zai shigo, haka kuma zan tsaye dan basu daidai ba zan yi magana. Wannan ba zancen wai ko mutum ko wani bane abin da ya kamata, because at the end of the day ya kamata a ce talaka ya ji daɗin arzikin ƙasar nan. Ni na tashi a Talauci kuma na san me Talauci mutum ka tashi tun safa durab ka ci abinci ba, saboda mu da muke din nan muna ganin wai mutane suna magana ai ya isa ya haife ki, ai ya isa kamar shi kakanki ne, ban zabe shi a matsayin ubana ba, kuma ban zabe shi a matsayin kakana ba, na zabe shi a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. Ni ma kaina shekara na 45 na isa in zama shugaban ƙasar Najeriya, saboda haka idan yana son ya zama kaka ya koma daura ya je ya zauna, zan zo in tsuguna in gaishe shi a matsayin shi na kaka. Amma as long as yana aso rock kuma zai yi policies, zai yi abubuwan da yake zasu affect din rayuwana, zasu affect din rayuwa ayana da kuma rayuwar jikoki na da ban samu ban Allah ya bani su, to dole kam sai na kira shi ko in ce mishi abin da ya kamata.
A to dama Aisha ai kowa da irin ra'ayinsa da kuma yadda tabaransa yake kallon lamuran yau da kullum. Kakakin kamfen din PDP injiniya Abubakar Galadima ya yi hasashen abin da yake gani da jam'iyyarsu ta PDP za ta samu a zaben gwamnoni a watan gobe.
Ai APC ba za ta iya a cikin gwamnoninta 23 ne ko nawa ne yake zance, ai da kira za ta tsere da uku in tai sa'a, in dai zaben fi sabilillahi za a yi, sai dai in magudi za a yi. Duk zaben da yanzu ya fito da alkalma yace wata jam'iyya ta ci Kano ba PDP ba, wata jam'iyya ta ci Jigawa ba PDP ba, wata jam'iyya ta ci Kaduna ba PDP ba, kai ma ka san ƙarya ake yi, rubuta ƙuriyar akai amfani da karfin gwamnati, akai amfani da karfin yan sanda da yan sandan ciki.
Injiniya, wani misali zaka kawo da mutane za su fahimci wannan hasashen?
Ai da Buhari ya je wa'annan misali jihohi uku da na ambata, ai ko kashi ɗaya cikin uku bai samu ba. Tunda mu za mu je zaka ga mutane suna kuka, suna dora hannu a ka kaman an musu, suna ihu.
Didi kamala hasashen na Galadima, wani matashi daga Yobe jihar Boma ya shigo shirin nan, yana mai cewa in haka ne me yasa PDP da dawa nasara a Yobe ba? Matashin shine Abubakar Adamu Fika.
Mu dai mutanen Yobe mafi yawanmu mun fi goyon bayan APC tunda aka kafa democracy a Yobe state, APC ne ta rike mulki a Yobe state, so insha Allah bayan election still APC ne za ta rike mulki a Yobe state.
Yashi ma aka kafa APC ne, ai kusan 2015 ne yanzu APC ta fara kai shekara 4 ko da kafa.
Nufina tun sunan APC na da ake APP All People's Party har aka dawo All Nigeria People's Party, APC ita take rike da Yobe. Matasa wanda suke gida su fito su zabi APC don a taimaka wa mai malabuni ya karbi mulkin nan, don zai kawo mana ci gaba a Yobe state, kuma zai amfani da matasa a yi aiki a Yobe state insha Allah.
Kullum matasa kuna cewa ku ke so a ba ku dama ku yi mulki a yawuwa irin wannan, kashi an sa hannu an ba ku dama, amma ba ku fara amfani da damar ku ba.
Duk da cewa constitutionally an ba mu daman, amma kuma due to structure na party da kuma wasu irin abubuwa, ka san mu matasan ba mu da karfin da zamu ja da su manya-manyan mutanen da suke party din, sai kaga an danne mu an biya kuɗi, mu kuma ka san ba mu da kuɗin da su manyan suke da shi.
To me yasa ba za ku hada kuɗi kamar shugaba Buhari ba cewa kai matasa ne suka hada kuɗi suka biya masa form din takara naira miliyan 45 bai tsaya?
Tabbas, duk da cewa matasa ne suka hada kuɗi, ai ka san shi shugaban kasa ne, so matasan can akwai abubuwan da suke nema a wurin shi, so dole za su fitar da kuɗi.
Abubakar ai matashi da yardar Allah zai taso wata rana kuma ya shiga siyasa da ta kwanta masa a rai, ko kuma ya zama mai kada ƙuri'a kawai. Kamar yadda na ambata tun farko, zan kawar da kujera ta gefe don Hassan Maina kaina ya shigo da wannan rahoto.
Muhammad Mustapha Ladan, jagoran wasu gungun ƴan Bauchi ne da ke hankoran ganin gwamna MA ya sake ɗarewa kujerar gwamnan jihar a karo na biyu. To sai dai kuma a bayan nan jam'iyyar ta APC mai mulkin jihar ta yi fama da koma baya, inda wasu gaggaganta suka canza sheka zuwa wasu jam'iyyu.
A cikin shirin nan ku ɗauko mutum ɗaya wanda ya zo ya yi wani abin da za a gani a Bauchi. babu shi kowa daga shi ya yi shi daga wanda yayi siyasa ne lokacin da ya bari ya gude tafi kasar waje zauna sai wanda ya gude ya bar Bauchi ya zauna a Abuja ba ruwan shi da mutanen Bauchi in ka zo gidan shi ba za ka iya ganin shi ba hasali ma babu wani abu takamaimai za su iya cewa sun nuna a matsayin su na masoya Bauchi ko ɗan Bauchi wanda suka taimake su idan kuma akwai wani ya fito ya faɗa mana
amma su kai kana da kwarin gwiwa cewar gwamna MA zai ƙara samun nasara
Malam Muhammadu mai gaskiya a wannan ai babu ma wanda yake takara da shi duk waɗannan shirme suke in kuma za ka kira sunan mutum daya ko kuma cikin mutum shidan nan duk zan gaya ma kowane da illan shi kuma dukkansu akwai abubuwan da nake da zan iya faɗa akan su ina faɗan wannan abu ne ba MA don ya kira ni ya bani rabban da wani matsayi a Bauchi hasali ma bai ma san ni ba amma duk wanda zai ba da bayani ya fito ya faɗi me yayi wa Bauchi sannan in wani dan da yake tsammani zai zo ya ba da wani bayani akan cewa a'a shi dan Bauchi ne shi kanshi me yayi
menene baka kwarin gwiwa cewar MA zai kai labari duk da irin wannan adawa mai tsanani da yake fuskanta
ko kuma me baka labarin kan cewa ba zai kai ba
eh abin da wannan labari shine duba da yadda jigajigan jami'ar APC a Bauchi jigajigan su sun kuma wata jami'a daban
kamar wa kenan muna ganin jigajigan PDP ne har daga chairman na PDP na kasa
misali kaman fitan su daga jami'ar ku ta APC bai za kamar guyuwar ku ta yi sanyi ba
ka san wani abu da ake fadi kwace abu a hannun waɗannan mutane kamar saurayi ne ma rubutuwa ba su ma da abin a hannun su bullantana a kwace
To sai dai kuma a cewar dan PDP Khalid Usman karbar mulki a hannun gwamna MA ba wani kayan gabar bane duk da ita ma PDP ta yi ta fama da kuma baya a baya bayan nan
kuma wannan gwamna MA abu ne mai sauki dama lulu ne akan juji kaddara ta kawo shi ya zama gwamna a jihar Bauchi ba dan ya cancanta ba sak da aka yi ya kawo shi ya zo ya zama gwamna in ka dubi shugaban kasa Buhari babu jihar da ya je a Najeriya irin Bauchi ba dan komai ba dan ya tabbatar da MA ya koma gwamna a Bauchi to ina son in tabbatar maka ko Buhari zai koma Bauchi ya zauna da yaddar Allah mu al'umar Bauchi MA ba zai koma gwamna a Bauchi sai mu ce maka bai cancanci ya zama shugaban al'umar ba
masu sauraro da wannan muke kammala shirin zabe ko nadi wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin wakilin masan mai na kaina da mai hada mana sauti Julie Gresham da ma muryar Amurka ni naku Nasiru Adamaili Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum
to gaida Nasiru yanzu kuma ga rahoton mu na musamman tare da Ibrahim Abdul Aziz
wannan ne ma dai karo na uku da ake dage zabe a Najeriya tun bayan da kasar ta koma mulkin demokradiya lamarin da yanzu ke neman zama sabon salo a kasashen Afrika to wai ko me ke sa hakan Dr. Aliyu Tilde manazaci ne kan harkokin yau da kullum na ko danganta lamarin da kasawa jami'in da ke mulki
wannan ba shine lokaci na farko ba so biyu a lokacin da shugaba Goodluck yake mulki an yi wannan abu a 2011 sannan aka maimaita a 2015 na 2011 idan ba amince ba ana ma wasu guraren har ma an fara jefa ƙuri'a ko kuma ana cikin shirin yin zaben a ranar zaben ma a kadakatar na 2015 kuma babban jami'i na tsaro na ƙasa Dakral Sambo da Suki shine ya faɗa a Ingila ya fasa kwan a can cewa za a daga zabe ya kamata a daga to kuma duk da anekda basu so haka ba a karshe dai jami'an tsaro suka taru suka ce to su fa gaskiya ba za su iya bada kariya ba na tsaro so dole anek suka yadda aka daga din da sati 6 so wannan abun kuma kaman a kwanan nan ma mun ganshi ya faru a kasar Congo so kamar yana nema ne ya zama wani salo na lelaye yan adawa bayan sun gama shirin su gaba daya sun rarraba kuɗi gaba daya an biyawa agent an biyawa waye sai kuma a ƙarshe a zo a ce an daga to kila ko akwai abu da jam'iyya mai mulki bata kammala ba ko kuma kila kaman da shi shugaban INEC yake nunawa cewa ba a kammala shirye-shiryen kai kayan aiki ba to duka waɗannan suna iya zamewa dalilai
to amma ayyan labe wasu kan zargin cewa da hannun gwamnati a dage zabe kamar yadda ya faru a baya da kuma yanzu
gaskiya yana da wahala kuma ko shi shugaban INEC din ba zai iya tabbatarwa ba shi dai abin da zai iya tabbatarwa shine kayayyakin aiki da ya kamata a kai su wuraren da za a kai su ba su isa ba a lokacin da ya kamata har kuma a ce an rarraba su an yi zaben nan a yau daidai to amma me yasa ba su isa din ba wannan kuma kowa yana cewa ga irin fahimtarsa a dalilin da yasa aka yi haka to koma dai menene su wanda suke kan gwamnati su ne za su fi cin gajiyar daga zabe, saboda su dukiyar da take hannunsu da jami'an da ke hannunsu da kayan aikin da ke hannunsu dukkan na gwamnati ne da shi za su yi amfani. Idan za a yi campaign, gwamna, shugaban kasa da sauransu, ai ba wai da motocin gidansu suke yin campaign ba, da motocin gwamnati ne. Hakanan poster da billboard da sauransu da ake duka da kayan gwamnati ne. So domin an daga zabe, wannan ba zai shafe su sosai ba kaman su yan adawa. Idan aka daga zabe, to dan adawa ko dan na hamayya kai za a ce ya fito da duk kudinsa ya rarraba, to idan aka daga da wuya a ce sati mai zuwa zai iya sake fito da waɗansu kudin, musamman wanda ba yi da karfi sosai, har a ce zai sake biyan agent. A ƙarshe dai kaga shikenan, ba zai samu da za su tsaya masa ba akan akwatin zabe. To wannan abun gaskiya, musamman a 2011 ya sa wanda suka yi takara da gurare da yawa a ƙarƙashin jam'iyyar CPC, musamman wanda suka yi takarar yan majalisar tarayya wanda aka so wanda aka dakatar da zaben su a wannan ranar, to gaskiya daga cikin su wanda da ake sa ran cewa za su ci zaben nan idan da an ƙarasa zaben a wannan rana, to hakanan dai suka kare ba su ci wannan zabe din ba, saboda ba su da duke da za su sake fitowa da ita bayan sati biyu ko uku a ce za su sake sawa. So tabbas irin wannan abu yana baiwa yan hamayya wahala sosai, sannan kuma yana jawo masu jefa ƙuri'a ya zama gwiwar su ta mutu da yawansu ba za su sake dawowa ba.
To sai dai kuma masu bin diddigi na maganin baya ga batun kasawar hukumomin zabe, su ma kansu jam'iyyu da kuma 'yan siyasa kan taka rawa a wannan lamari. Malam Ibrahim Shehu Adamu, wani ɗan jarida ne kuma jami'a cibiyar bin diddigi.com, ya ce idan aka bi ta barawo, to kamata ya yi a gabin ta mabi sawu, inda kuwa ya ba da misali da cewa
wato a lokuta da dama ana samun yawan ɗagewar zabe a ƙasashenmu na Afirka, musamman idan ita kanta hukumar zaben ba ta da wato yanci ko gashin kanta kenan. Yawanci za ka ga gwamnatoci wanda suke mulki suna katsalandan ayyukanta, kuma ita kanta ko ta gama shimfiɗa nata shirin sai kuma gwamnati mai ci, saboda tana da nata buƙatun ta sanya baki waɗannan shirye-shirye kuma a rusa su ko kuma su yi abin da ya da gwamnatin suke so. Sannan kuma akwai batu na biyu wanda suka keɓanci kuɗaɗen gudanarwa. A lokuta da dama dai, saboda yawanci ƙasashenmu na Afirka ƙasashe na tasowa, ana samun matsalar samun isassun kuɗaɗen gudanarwa, kuma wannan kuɗaɗe sun giɓanci kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen siyo na'urorin zamani, wato wanda suka haɗa da wato su kansu takardun ma da za a yi dangwale a kai da sauran irin da horon ma'aikatan da za su gudanar da zaben da sauran dai abubuwa da dama. To idan ba a samu irin waɗannan kuɗaɗen ba, kuma baya horon ma'aikata da ya kamata ba, sai an giɓanci daidai lokacin da za a yi zaɓe, sai abubuwan su zo su dagule gabaki da ba za a yi yadda ake so ba. Kamar misali a Najeriya, hukumar zaɓe dai ta amince cewa an ba ta kuɗaɗen da take buƙata, amma a yaushe aka ba ta, kuma ta yi kuka da yadda yawanci 'yan siyasa da 'yan takara suka shigar da ƙara kotu, wanda kuma ya shafi yadda za ta wato printing wato ballot papers, takardun da za a kada ƙuri'a da su, da kuma alamar wato jam'iyyun da ya kamata a shimfiɗa waɗannan takardu. Duk waɗannan suna shafar yadda ake daga zabe a wasu sassan wasu ƙasashenmu na Afirka. Sai kuma akwai basu su kansu 'yan siyasa, idan waɗannan hukumomi sun gama nasu shiri za a gudanar da zabe, 'yan siyasa suna yi duk abin da ya kamata domin su ga sun kawo musu cikas a ayyukansu na gudanar da zabe. Misali ma zan ƙara ba da Najeriya, yadda aka ƙona waɗansu wato ofisoshi na hukumar zabe, wanda kuma aka ƙona da waɗansu kayan aikinsu. Sannan kuma idan ka yi la'akari da ƙasar da jamhuriyar demokradiyyar Congo, wanda suka gudanar da zabe watanni biyu da suka wuce, su ma sun fuskanci haka. Hatta ofishin gudanar da zabe shi ma an ƙona shi. To 'yan siyasa duk shirin da hukumar zabe ta yi, akwai hanyoyin da 'yan siyasa suke bi, su ma su gani sun kawo musu cikas domin su samu galaba a kansu, domin su samu hanyoyin da su ma za su bi su ga sun yi maguɗi ko kuma sun kawo cikas ga harkar zaben.
Yanzu dai lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a ranar Asabar da aka saka za a sake zaben. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Nigeria.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan shiri. To masu sauraron mu sai a muna aikin gafara ba za mu iya gabatar muku da wato labaran duniya a takaice ba saboda wato kamar yadda kuka gani ba mu da lokaci. A madadin CD da ya hada mana wato sauti da kuma injiniyan mu Mr. Kelvin da shi kuma Hafiz Baballe da karanta mana labaran duniya. Ni Ibrahim Kalma Sigal bakke cewa sai kuma da Hansi mu saki shigowa da wani sabon shirin.
Bewa Afrique avec la